سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود غوديادة جنجنا مرسا إياكا ستبتا ما الله سبحانه وتعالى والنبي ساقدر وصاد يردسد أمين شي وصاه ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka da muka fi sani da masallacin Premi Kasis a wannan gari mai tarin albarka na Tawa yau muni rana ta Asabar dai da watan Al-Muharram jirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 30 daidai da wata na July wata na 7 miladiya haihuwar Annabi Isa dinnan na Maryam idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiya bisa kaddarawar Allah subhanahu wataala da kuma yardarsa da amincewar sa kamar yadda aka alƙawlanta kuma aka tsara cewa in Allah subhanahu wataala ya yarda daga rana mai kamar ta yau a dukkanin Asabar za mu karanta littafin bangaren abin da ya shahi hadisi tun daga waton al-arba'un an-nawawi har zuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala zai kaddara muna a rayuwa muna addu'a ta alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mun fara asa'a muna tawassali da wannan haduwa da muka yi a cikin ɗaya daga cikin masallacin nan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka san mu ka san bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi baki daya duk ƴan uwa da suka taimaka wajen su ga an tsara wannan karatun da ma so masa ina roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa mafi kyawu da sifofinsa kyawawa mafi tsarki Allah subhanahu wataala ya saka kanka musu da gidan aljanna da mu da su baki daya yau rana ce ta Asabar wanda mun kebance ta da karatun watan hadisin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam buƙatuwar adawatun farko ayi foundation a samu asasi shi yasa muka sanya wannan littafi da zamu fara karatu na al-arba'un an-nawawi amma da ba dan haka ba da kamata ya ce mujaddirat cikin al-umdatul ahkam kafin mu shiga cikin karatun arba'un nawawi akwai buƙatar musammi za mu karanta musammi ne ne za mu yi karatu a kai sannan kuma wannan littafin da za mu karanta wane ne ya wallafa sa sannan kuma mene ne yake kumshe da shi na karatu kuma ya ne tsarin karatunmu zai kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da farko akwai abinda malumai suke kira mabadi al-ulum watan mabadi farko asalin dukkanin ilimi kowane ilimi akwai ababe da ya kamata a ce kowane mutum ya sani a kansa ilimin hadisi na daga cikin ilimin da ya kamata a ce mun san mabadi ikin sa malu suka ce inna mabadi a kulli fannin 10 al-hadd wal mawdu'u thumma thamara nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu shari'u مسائل والبعد بالبعد اكتفى ومن در الجميع هذا الشرف سكتي ان مبادئ كل فن عشره توشن كوني علمي اكو ابابي غدا 10 ده يكمتا اتي كوا يا سني نفاري سكتي الحد يا كمتا اتي ابنده زاك كرنتا كسن منينه شي شيني الحد تعريفه ديفينيركين ما شركي ده زامي كراتو اكاي والموضوع sannan kuma shi wannan karatun wannan hadisin da zamu karanta menene ya kumsa menene abin da ya kumsa a ciki thumma samara menene fa'idar karatun hadisi misali tunda mun dauko fannin hadisi ko nisbatun sannan kuma wannan ilimi ana danganta shi da wannan ilimi ne domin ulumu suna da yawa akwai ulumu shar'iyya akwai ulumu lugawiyya akwai ulumu tib da sauransu akwai ilimi abin da ya shahi shari'a akwai abin da ya shahi ilimi da ya shahi lugha akwai ilimin da ya shahi tibbu akwai ilimin da ya shahi handasa abin da ya shahi gini da sauransu to shi wannan ilimin da wani ilimi yake da alaka shi cikin wa'annan ilmomin baki daya sannan wa fadluhu minene falalarsa minene falalar sanin wannan ilimin wal wadi'u kuma wane ne ya kawo shi waye ya dora sa waye ya tsara wannan karatun wal ismu sannan minene asalin sunan da malaman farko suke kiransa da shi wal istimdadu kuma daga ina aka cirato wannan karatun sannan kuma hukumu shari' minene hukuncin ubangiji a ciki ya ga ce hukumu shari'i zai kasancewa abun farilla fardun imma ya zama to fardu ainin imma ya zama to fardu kifaya da makamancin wannan sannan masail wani mas'aloli ne ta tara yana karatu yana bayyanarwa malai ce wal ba'd bil ba'd iktafa goma sun cika kenan ko yace to wa man dara al jami'a hadha sharafa duk wanda ya tattara ababin nan guda goma cikin ilimi to ya samu dukka a cikin karatu to da farko akwai bukatar musammi ne ilimin hadisi hadisi zamu yi karatu to menene ma'anar shi hadisin malumai suka ce al hadisu lughatan idan aka ce hadisi a yaran malaman lugha malaman larabci ana nan hindidul qadim kishiyar tsohon abu ya ga ce al hadis ana nan modern abu sabo wanda da turanci za a kira shi modern ko al qadim kuma abun da yake tsohon abu to da an ce al hadis ana nan sabon abu wanda yake kishiyar tsoho amma gun malaman hadisi suka ce ilmun yu'rafu bihi aqwalur rasuli sallallahu alaihi wa sallam wa af'aluhu wa ahwaluhu wa taqdiratuhu wa sifatuhu ilimi ne da yake karantar da kai kai mai karatu aqwalur rasul zantutukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karantar da kai zante aqwal jam'u qawl abinda manzon Allah ya faɗa wa af'aluhu da kuma abinda ya aikata domin akwai hadisan da ba magana bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a ga annabi yayi abu ne sai sahabin ya zake ya ce maka kaza kamar da zamu ga nan gaba cikin hadisan wa ahwaluhu da kuma halayensa ya halinsa yake a lokaci kaza halin ibadarsa halin zamantakewarsa da rayuwa da iyalinsa zamantakewarsa da abokanansa zamantakewarsa da makwata kaga dukkan wannan in aka kawo hadisi akan wannan to ba magana bace halin annabi ne za a dibe shi a yi bayani akan sa sannan kuma wa taqdiratuhu da irin abun da ya kaddara irin abubuwa banda yake gani sahabbai suna yi da ya magana ba ko kuma yayi aikata wannan abun sannan wasifatuhu da kuma sifar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mawdu'uhu abu nabi abunda shi hadisin ya kar ya kunsa duka karatun hadisi to ya kunshi wannan bayanin da zamu yi da farin ahadisur rasul gaba dai hadisan manzon Allah to ya kunshi hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam min haythu dilalatiha ala al ma'na al mafhum al murad aw al murad ma'ana abunda ya kunshi abunda yake nuni ma'ana abunda yake nuni akan ma'ana ko kuma abunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake nihi ma'ana idan aka ce ga hadisi to ya kunshi bayani nawa na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma yana tafiya ne akan tsari guda bi kada mu manta littafin Allah da kuma sunnata ta shi annabi sallallahu alaihi wa sallam abu na gaba gaba ta gaba shine miye amfanin karatun hadisi shin karatun hadisi na da amfani sai mu ce kware da gaske min samaratihi al-amru al-amalu bil ma'mur bihi wal intiha anil majzur an daga cikin amfanin karatun hadisi shine mutun zai yi aiki da abunda watan aka umarce ka da shi annabi ya an karanto maka hadisi aka ce manzon Allah ya faɗa to sai kai kokarin aikata wannan abun da aka annabi ya umarce ka da shi sannan kuma zaka ji annabi ya hana akan kaza sai ka hano akai misali qadiyata as-siwak ta aswaki manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sai ke cewa laula ana shaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin aw tarwaya ma'a kulli salatin ba da nake jin tsoron na tsananta wa al'ummata ba da na umarce su da yin aswaki tare da kowace yin sallah ma'ana bun kowace sallah da na umarce su akai su yi aswaki to sai ka dauki wata fa'ida anan sai ka ce kenan aswakin na da amfani annabi shi yana yi to kaga an umarce ka inda hali kai in ba za ka yi ba kuma ba dawar ba ci da sa baka ba sannan kuma at-takhalli an ma yukrihu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wa yanha an idan mutum yana karatun hadisi kuma in yana aikin da hadisin to zai yi kokari ya dabi'antu da ciruwa da dukkanin abin da manzon Allah yayi hani. Idan aka ce manzon Allah yayi hari akan abu, to wanda yake karatun hadisi yana kokarin hanuwa da wannan abun. Ala sabilil misal, sai a ce maka Annabi sallallahu alaihi wasallam wato naha anil qaza, manzon Allah hadisin dan Abbas ba manta ba, Allah ya kara masa yarda, yace manzon Allah naha anil qaza, manzon Allah yayi hani akan aste gashin kai, mutun ya aste gashi rabi ya bar rabi, irin abun da samari mu suke na yanzu ko irin misalin kamar dekush da ake yi, sai an aste wani bangare a bar wani bangare. To sahabin Annabi ya ce naha anhu, manzo Allah ya hana akan wannan. Kaga idan kana karatun hadisi sai ka ga cewa wannan abun baya da kyawu, manzo Allah yana sai kai mi sai ka hanu da wannan abu. Ina fata mun fahimta. Abu na gaba cikin karatun hadisi daga cikin fa'idar sa, mutun yana kokarin ya dabi'antu da ladubban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Irin in za a ci abinci a wanke hannu, in aka kare a sude hannu, sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk mai karatun hadisi ya san da wannan cewa Annabin Allah in zai fara cin abinci yana fara wankewa, idan ya kare kuma yana sude hannunsa kafin ya wanke, ba da miyar yake wankewa ba, sai ya sude ɗan yatsunsa ɗaya baya ɗaya, sannan kuma yake wanke hannayensa. Alayhi afdalus salatu wa atammut taslimat. Sannan kuma daga ciki akwai alfawzu bi sa'adatid darain, mutun zai dace da tsira na gida guda biyu, mutun zai dace anan duniya da kuma alkiyama. Daga cikin nasbu ilmul hadith, dangantakar da wani ilimi ake dangata ilimin hadisi, ilimin hadisi na daga cikin al'ulumus shar'iyya, ilimi ne na shari'a, ba ilimin lugha bane, ba ilimin hindisa bane, ba ilimin alfiziya wal kimiya bane, a ilimi ne nami na abun da ya shafi wato al'ulum ash-shar'iyya. Ba sai an gaya maka cewa ba hadisi na da falala, kowa ya san hadisai, karatun hadisi akwai falala. Na daga ciki falalar karatun hadisi wato shine mutun zai san yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu, sannan kuma zai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kuma tallata hadisin Annabi ko karatun hadisin Annabi, Annabi ya yi maka addu'a mai girman gaske wanda malaman hadisi suka fitar da ita. Hadisin Zaid dan Sabit, Allah ya kara masa yarda, wanda ya fi kowane sahabi sanin gado cikin sahabban manzon Allah. Ku rike wannan. A'lamus sahabati bil mirath huwa Zaid bin Sabit alayhi radiyallahu anhu arda. Ya fi kowane sahabi kwarewa a cikin matsalar gado. Ka san ko cikin sahabbai akwai wani ya kware injiniya ne a bangare kaza cikin karatu, wani in aka zo irin su misalin kamar Salim Maula Abi Huzaifa, su injiniyoyi ne a wajen Alkur'ani mai girma. In Kur'ani ne kake da bukata to ka je wajen su ka zauna, zaka samu Alkur'ani. Irin su Abu Huraira radiyallahu anhu arda, idan kana son ka fahimci hadisi ka ji abin da manzon Allah ya faɗa, to sai ka koma wajen su ka karanta. In kana son ka fahimci abin da ake cewa fiqhun zamantakewa, to samu Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu wa arda. Kuma akwai wani sahabi cikin sahabban manzo Allah ya fi kowa sanin alhalal wal haram. Shi yasa wasu karatu duka man dinga ba ku a sami san dinga ba da aiki sai a dinga tahiya ana bahati. Allah ya dace da mu. Annabin Allah yake cewa naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fa hafizahu hatta yuballighuhu. Manzo Allah yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka huskar mutunan da ya ji hadisi daga wajenmu, ya kiyaye wannan hadisi, ya haddace sa, ya sanar da shi, ya sanar da wani wannan hadisi. Addu'a ce manzon Allah ya mai karatun hadisi. Kaga wannan falala ce ta mi, karatun hadisi akwai falala ko? Ce duk wanda yake karatun hadisi, wanda ya ji mun faɗa, ya rike wannan karatun, ya isar ma wani wanda bai ji ba, to Annabin Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala watan ya haskakar da huskarsa. Abu na gaba wadi'uhu, su waye suka kawo karatun hadisi? Ba wani malami a duniya wanda za a ce shi ne ya kawo hadisi sai dai sahabban Annabi Muhammad. Al-fadl ya'udu ilayhim, su suka yi kokari wajen tattara hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da wani ka suna ake kira shi gun malumai na karatu, ana kira shi da ilmul hadith, sannan kuma ana kira shi ilmul riwaya, kuma ana kira shi ilmul sunnatin nabawiyya. Idan kana karanta littafai sai ka ji an ce ilmul riwaya, ana nihin mi kenan hadisi. Idan ka ji an ce ilmul sunnatin nabawiyya, ana nihin mi kenan hadisi. Haka ma ana kira shi da ilmul hadith. Sannan kuma abu na gaba istimdaduhu, daga ina ka cirato shi? An cirato shi ne daga zan tutukar annabi sallallahu alaihi wasallam ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sifofin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. To menene hukuncin karatun hadisi? Shin wajibi ne kowa ya karanci hadisi? Malai suka ce karatun hadisi akwai hadisan da wajibi ne kowa ya karanta su. Fa'ili ne kowa ya zama wajibi akan dukkanin musulmi wanda yake aqil baligh mukallaf yayi kokari ya san wannan hadisan irin abun da ya shahi duk abun da ibadarka bata inganta sai da shi wajibi ne in hadisi ne kai kokari ka san sa. Akwai hadisan da sun karantar da ibada yanzu ala sabilil mithal hadisin musi'u salatihi hadisin wanda yazo yayi sallah ya bubuga ya tashi ya tafi manzon Allah ya karantar da shi yadda ake mi yadda ake sallah ko to karatun wannan hadisin domin ka kware a wajen sallah wajibi ne ina ba ta mu fahimta hadisin da ya bayani yadda ake arwalla kaga arwalla ibada ce ko mutun zai yi to karatun wannan hadisan da mutun zai yi don ya bauta wa Allah wajibi ne haka mutun kaga misalin aure ibada ce to in zaka yi aure to karatun hadisan da suka karantar da aure wajibi ne ka koye su ka san su amma kuma akwai abin da karatun shi a cikin hadisi fardu ki wa kifaya ne idza qama bihi alba'd saqata anil baqi qaida ce ta malumai akwai abin da idan wasu karanta kai ba sai ka karanta ba akai irin su abin da ya shahi abin da shahi tarjuhul masail abin da shahi fatawi da sauran su ba kowa ba sai ya zama malami a cikin bangare ko sai kuma abu na goma shine masailuhu mas'alolin da shi hadisi ke tattaunawa yana tattauna qadaya ya tattauna ababe da dama na aqida da sauran ababe wanda ba lokaci da zamu ambato su Allah subhanahu wataala ya datar da mu to wannan littafi da zamu karanta wato shine matnul arba'in an-nawawiyya matnul arba'in an-nawawiyya wanda ya rubuta wannan littafin shine al-hafiz al-kabir muhyiddin abu zakariya yahya bin sharfuddin an-nawawi shi ya rubuta wannan littafin kaida ta karatu inda karanta littafin mutun to akwai buƙatar ka san waye shi akwai buƙatar ka san wane ne wanda ya rubuta shi yasa a tsarin mu na duk littafin da zamu karanta to zamu iya kokari a takaice mu kawo ma wallafin wannan littafin saboda ko ba komai dai za a yi masa addu'a sannan kuma yayi juhudi mai girman gaske sunan sa Yahya bin Sharf bin Murri bin Hasan bin Husayn bin Muhammad bin Jam'a bin Hizam wannan shine sunan sa wanda an fi ana ai masa laqabin sa suna da yawa daga ciki wanda yafi shahara shine Muhyiddin ma'ana wanda yake rayar da addini Muhyiddin ana kiran shi da wannan suna amma kuma yana kyamar wannan sunan saboda tawadu kaskantar da kai daga cikin sunayen da ake kiran shi laqabin sa ana kira shi da Sheikh Shafi'iyya domin malami ne wanda yake akan fahimta ta Imam Ash-Shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala sannan kuma daga cikin har yau laqabban sa ana kiran sa da Umdatul Fuqaha wal Muhaddithin Umdatul Fuqaha wal Muhaddithin ma'ana wato aka ce umda shine abun nan gimshikin malaman fiqhu da kuma malaman hadisi shine gimshikin masana fiqhu da kuma masana hadisi shiwa shi Abu Zakariya ko kunyarsa aka ce al-kunya shine a kira mutun da abu kaza ko akhu kaza a kira ka da baban wani misali shine abu shine kunya ina fata ku fahimta kamar kaga yanzu me ne kunya annabi sallallahu alaihi wasallam al-kunyarsa mitace kunya annabi sallallahu alaihi wasallam na'am Abu Qasim kaga al-kunyar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam shine Abu Qasim wanda idan aka tafi shahara cikin abinda ake kiran sa da shi to shi al-kunyarsa Abu Zakariya ana kiran sa da Abu Zakariya akwai wani abin mamaki tattare da wannan sunan duk da cewa bai da danda bal ma bai taba yin aure ba shi Imam Nawawi shi da cikin malamai sun fi malamai 30 manyan malamai suka rayu ba su yi aure ba daga cikin su akwai al-Imam Nawawi alaihi rahmatullahi ta'ala ba dan yana inkarin aure ba a'a sai dan kawai tashi wata fahimta da yake gani zai shagaltar da shi game da bautar Allah subhanahu wa ta'ala game da neman ilimi da kuma karantar da ilimin da ya dada shi saboda in yana akwai haƙi da idan kai aure zai ratayo a kanka to a nasu tunanin in yayi aure to wajen bada wannan haƙin kuma ba za a samu tallata addinin Allah ba sai suka zauna ba su yi aure ba. Daga cikin su wanda ba su yi aure ba, abin mamaki akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullahi ta'ala. Duk da girman malam da kuke ji ana Sheikhul Islam malam har ya mutu bai aure ba, har ya mutu bai aure ba. To Imam An-Nawawi shi ma har Allah ya masa wafati bai aure ba, don haka bai da dan dako daya, amma ana kiran shi da Abu Zakariya. To wani zai ce ya halitta a kira mutun al-kunya baban wani kuma bai da dan da, wannan al'ada ce ta Larabawa. Ya ta gashi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunan yawa Aisha radiyallahu anha wa ardaha da mi Ummu Abdullah. Aisha har Annabi ya rasu ba ta haihu ba, bata ba haihuwa ba a rayuwa, amma ana kiranta da mi da Ummu Abdullah. Mafhum? Tayyib. To don haka a musulunci akwai tsarin, in kaga dama baka da aure ma kana goran ka illintal, kana iya ka zabi wani suna sai ka je daga yau da nisu baban wani nake. Misalin ka ce kawai daga yau ni kawai a bar kira na da Usman, na koma Abu Huzaifa, kawai shikenan ina ba ta mabayinta ba lahim a kira ka, ai maka alkunya ce wanda ba zai boye wancan sunan ba. An aihesa a garin Nawa, shi yasa ake ta masa An-Nawawi. An-Nawawi nisbatun ila qaryatihi. An aihesa a garin Nawa, sunan garin su ne wanda wannan gari yana cikin Hirawan a kasar Sham da haliyan yanzu kasar Sham ta ce kasar Siri. Asalin nan mutanen Siriya ne a shekara ta 631 Hijiriya, wadda ta dace da shekara ta 1233 miladiyar haihuwar Annabi Isa, idan tarihi ya inganta. Lokacin da ya kai shekara 10 da haihuwa, babansa ya sanya sa a cikin shago, amma babban abun da yake mai da hankali a kansa shine karatu da kuma kokarin hadda alqur'ani mai girma. Daga tun yana yaro ya hadda alqur'ani mai girma, da ya kai shekara 18 ya bar garin Nawa ya tafi kasar Dimashq har yau don badin kun ba don karatu. Sai dai shekara 28 a kasar Dimashq, shekararsa 28 a kasar Dimashq yana karatu. Daga ya dauki karatu wajen hannun malumai da dama a wata makaranta da ya fara karatu, madrasatu Ar-Rawahiyya, makarantar ta fari Ar-Rawahiyya ne ya fara karatu. Yar shekara 21 haka suka tafi aikin haji su da babansa, bayan ya dawo kuma ci gaba da zama a cikin wannan gari. Imam An-Nawawi alaihi rahmatullahi ta'ala masanin hadisi ne, in ana zancen hadisi masani ne gun hadisi, don abun al'ajabi babban littafi mafi girma daga bayan Sahih Bukhari, Sahih Muslim ko ya masa sharhi. Sahih Bukhari ma ya fara sharhin bai ida ba Allah masa rasuwa, don haka ya san hadisi matuka. Sannan kuma faqihi ne, ya rubuta littafai a cikin fiqhu da dama, musamman fiqhul Shafi'iyya. Sannan kuma lughawiyyun, malamin lugha ne, ya kware wajen harshen Larabci, yana akan mazhaba ta al-Imam Shafi'i. Kusan mazhaba guda biyu hudu ne, akwai mazhaba ta al-Imam Malik da ake cewa mutum ba Malike, akwai mazhaba ta Imam Shafi'i, akwai ta Ahmad ibn Hanbali, akwai kuma ta Abu Hanifa. Duk da akwai sauran mazahib irin ka doki irin su mazhaba ta zahiriya ta Ad-Dawud az-Zahiri da sauran mazahib irin nasu mazahib na Qadiriyya da Shi'a da sauran su, wanda mazhaba ce daban wanda ba ta cikin Ahlus Sunna ba, amma wannan su ne manyan mazhabobi guda hudu. To shi yana akan mazhaba ta al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. A wajen aqida kuma farkon karatun sai da matsalar aqida, yana akan aqida al-Asha'ira. Asha'ira kuma suna kore wasu siffofi da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, irin a ce Allah na da ji, su ba kamar yanzu a ce Malam Jabir na ji kuma Allah na ji, an sai su ce an shabbaha Allah da mutum. Amma a ƙarshen rayuwarsa kafin ya mutu sai da ya tabarru'i da wannan aqidar, Allah ya fa'intar da shi gaskiya, ya gano cewa Allah subhanahu wa ta'ala na da siffofi da kuma sunaye, kuma ba za ka gudda ma wa'innan Allah sunayen ba. Haka sai dawo akan aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a. Ya rubuta littafai bila adadin basa kirguwa, daga cikin littafan da ya rubuta al manhaj fi sharhi sahih muslim, littafi ne da ya rubuta yau Sahih Muslim sharhi. Ya rubuta littafi kuma cikin fiqhu rawdatut talibina wa umdatul muftin, littafi ne a fiqhu. Ya rubuta minhajut talibin har yau, littafi ne a fiqhu. Ya rubuta Riyadus Salihin, dan kaga ba wanda bai san Riyadus Salihin ba ko, muna jin Riyadus Salihin, shi ya rubuta Riyadus Salihina. يروي الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار تكن أذكار كن عن السلام يروي التبيان في آداب حملة القرآن تكن أبو النشاه علوم القرآن كو يروي بستان العارفين لتأني دينا دسادن قسك وجن كراتوبة وجن سيابة لتأفين وان ديات الترعب بمص إن بن فايدودي سننكم يروي التقريب والتيسير في معرفة السنن النذير تكن مصطلح الحديث a cikin mustalahul hadis sai ruta wannan littafi sai kuma wannan littafi da yake a hannunmu na al-arba'un an-nawawiyya sai ruta wannan littafi malam ya rasu a daren laraba 25 da watan rajab shekara ta 676 miladi da hijriya da ta dace da 1277 miladiyar haihuwar annabi isa ya rasu shine da shekara 45 a duniya duka gaba ɗaya shekarun su har ya mutu shekara 45 ne an yi masa sallah a kasar Dimashq amma an yi masa kabari a garin Nawa Allah subhanahu wataala ya amfana da mu ya kai haske a kabarin sa sannan kuma Allah subhanahu wataala ya albarkaci abinda malai ya rubuta daga cikin alamul qabul alqabul kin aikin malan cewa wannan littafi na al-arba'un an-nawawi kusan sai in ce Afrika babu inda ba a samu wannan littafi musamman ma littafin sanar riyadus salihin hatta Saudi an gaje zaka samu wannan littafin da haka kaga Allah subhanahu wataala ya sanya mu littafin albarka ko mu karanta hadisi daya sai mu tsaya anan muqaddima ba lokacin karanta muqaddima mu je al-hadithul awwal malaka al-hadithul awwal an amirul mu'minin abi hafs عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن برزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القريشي القشري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة ما ليأتي الحديث الأول لتافي قدا حديث 42 ما ليروبته amma ibnu rajab al-hanbali yace ke sukar abun tolitahi a suka dan hadisi guda 50 daga wasu littafai daga iske su littafi guda 40 hadisi guda 42 wasu kuma guda 50 malati an amiril mu'minin daga an samu malan nan ya takaita bai kawo isnadi ba an wani daga wani har zuwa daga annabi saboda kadda littafin ya tsawaita kamar da yayi ishara cikin muqaddima domin ana son mutun ya haddace wa'annan ababen ne yace an amiril mu'minin an karbo wannan hadisin ko an samu sa daga shugaban masu imani abi hafsin baban hafs kunga abi hafs kunya ce ta umar bin khattab ana kiran shi da abu hafs umar dan khattab sunan shi umar bin khattab laqabinsa kuma amirul mu'minin kunyarsa kuma wa abu hafs ina ba zama fahimta kaga dukkanin sa zaka same su musamman laraba su da wannan abun ga sunan mutun ga kunyarsa ga kuma min ga laqabinsa shine Umar dan Khattab radiyallahu anhu wa arda Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda a tsarin tsaro a karatu zamu dinga tarjuma rawin hadisi sahabin da ya kawo hadisi yana da kyawu mu dinga dan aboto su ababe takeice akan Umar dan Khattab akwai ababe da suka taru akan shi na fare shi sahabin annabi ne surukin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutum goma da aka bai wa cikin aljinnatun suna raye a duniya sannan kuma duk da haka nan yana cikin khalifofi al-khulafa ar-rashidun bancin wannan shine khalifa nabi a cikin tarihin musulunci Umar bin Khattab an aihe shi a garin Makka manzon Allah ya bashi kusan shekara 8 zuwa 13 a tarihi kusan shekara 8 zuwa 13 annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi an aihe shi a garin Makka anan ya girma yana yaro ya koyi kasuwanci babansa kuma yana mai tsanantawa akan sa abuhu ghalibun alaihi babansa bai masa dariya babansa bai masa dariya, shi yasa da ya taso ma shi ya tashi na kiyon raƙumma, kiyon raƙumma ya shahara shi yana ƙaramin yaro, ai daga baya komo kasuwanci har ta kai inda ya shi musulunta da wata shekara 35 ba, lokacin da Umar ya musulunta duka shekarunsa 35 a rayuwa, lokacin da ya karɓi musulunci, kuma musulunci suna daga dangantaka da addu'ar shugaban halitta da ya masa. Annabi yake cewa Allahumma izzal islama ya ahdil umaraini, Allah ka ɗaukaka wannan addini da Umar guda biyu, ko Umar ɗan Khattab ko kuma Abu Jahal. To sai Allah ya yarda Umar ɗan Khattab ya musulunta ta hanyar ya zo ya hita takobinsa ya kama hanya, sai wani ya gamu da shi ya ce ila aina ya ibn Khattab, ina zuwa ya ɗan Khattab. Ya ce zan je in kashe Annabi Muhammad, zan je in kashe Muhammadu ne. Sai ya ce miye maka, ya ce ya ruɗa mutane an shiga cikin ruɗani. Sai ta mutu ka kinka fara da kashe Annabi Muhammad, ka je gidanku mana ƙaunaka ta musulunta. Sai ce a fami ki mu a samu musulmi. Sai gidan ƙaunarsa Fatima bintu Khattab radiyallahu anha wa ardaha, sai ya je gidanta, akwai wani sahabi da yake koya masa alqur'ani, sai ya buya. Umar ɗan Khattab da ya shiga, sai ya tarar da Fatima da ita da mijinta, ya ce mi kuke cewa, na ji kuna mukarar kamar kuna wani abu. Suka ce firan mata da miji muke, ya ce ƙarya kuke yi. Labari ya zo min cewa kun musulunta. To suka so su ɗan ɓoye dai har suka yi jayayya da mijinta, a shi Umar kin har ya duki mijinta, ita kuma ta so tana kariya wa mijinta, a ƙarshe ta ce kai mun musulunta duk abin da za ka yi, kai an musulunta. Daga baya kuma sai yake tsaye ga takardu a hannunta, sai yake tambaye ta wannan menene, ta ce mata alqur'ani, ta ce ai qur'ani ne abin da suka yi manzon Allah ne. Sai ce in gani, ta ce ai kai mushriki ne, kuma Allah ce innamal mushrikuna najisun, da aka kai qur'ani bi halittaka ta bisa ba, in kana son ka taba dole sai ka shiga musulunci. Sai ta to a karanta mai yaji, sai a karanta mai farkon suratul Taha, sai yaji kawai ya ji musulunci ya birga sa. Sai ce yanzu ina annabin yake, a kai sa wajen shugaba halitta musulunta za shi. Da ya zo bakin kowa sai ya ce sojoji suna tsaye irin su Asadullah Hamza dan Abdul Muttalib radiyallahu anhu wa arda, yana kan kowa ya ce ga dan Khattab nan ya zo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida, Umar ɗan Khattab aka shigo da shi, dan ya kai ce manzon Allah daga yau ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, garin maka kowa ya rude, musulunci ya karbo. Ya ce manzon Allah daga yanzu a daina boye-boye, a dinga fito a dinga mutane fili faro, kowa ya gane addinin Allah ne, saboda ya fahimci gaskiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi garin Makka a dare, amma ɗan Khattab shi da safe ya fito, ya zo ɗakin Ka'aba sai da rana ta fito. Irin misali ka ce shaɗe haka, kowa ya fito, ya zo ɗakin Ka'aba ya raka'a biyu, ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, sai ta tara duk Qurayshawa, ya ce ku ji kowa ya jiya. Ya ce shugaban halitta ya bar gari shida baka da dare don kariyar addininsu. Ya ce wallahi al'azim ba zan bar garin Makka da dare ba. Ya ce duk wanda yake son uwarsa ta haihu wani, matarsa ta koma bazawara, iya su zan marayu, ya ce kun ga dutsen can mu haɗu a can. Ce yanzu nan Madina zani, zan yi hijira zan bar gari. Manzo Allah da dare ya tafi go, ya ce to ni wallahi ba zan fita da dare ba. Ya ce ni kun gani yanzu Madina zani, duk wanda uwarsa yake son uwarsa ta sake haihuwar wani ba da shi ba, matarsa kuma ta koma bazawara, iyansa su zan marayu. Ya ce in ya shirya mu haɗu bayan dutse ba wanda ya tarbi da ɗan Khattab. Saboda tsananin Umar ɗan Khattab mai lu'ulwar murjani ya kawo, wata ran dokinsa ya taɓa ɓata masa rai, doki nasa ya ɓata wa ɗan Khattab rai. Sai Umar bin Khattab ya kamo dokinsa ya mirda ku ya sakace, sai da doki ya zauna. Saboda ƙarfin ɗan Khattab, Allah ya hore masa watan ƙarfi, sannan kuma ga farasa wajen zance, in ana magana, in ka jira magana to zancen haka nan ne. Allah ya bashi watan fasaha ta magana, shi yasa ma ya dace da alƙur'ani a hurare da dama. Daga ciki abin da ba za a iya mantawa ba, sai da ya auri jikare Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai da ya auri jikayar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kuma kar ku manta, ya baiwa manzon Allah diya, ya aura wa manzon Allah Hafsatu bintu Umar diyarsa, ya baiwa manzon Allah, da ka surukin Annabi ne. Amma duk da haka nan bai harasa ci abinci da Annabi ba, a zauna a yi hira. Yana cikin masu shiga gidan manzon Allah direct, su zo gidan manzon Allah, zo a zauna a tattauna wasu masail. Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda, ya yi jagoranci tsawon shekaru, tsawon shekara 8 da wani abu, ya yi jagoranci musulmi wanda shi ne khalifan da duk duniya ba taɓa samun irin shi ba. Bayan shuɗewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi adalci, matuƙar adalci a rayuwa. Umar ɗan Khattab yana tausayawa talakawarsa, a fara fatiri a duniya gaba daya, Umar ya sunanta wannan fatiri. Sannan kuma tsarin a dinga amsar tax dan aiwa ɗan kasuwa aiki, Umar ɗan Khattab ya kawo wannan tsarin. Wannan kalenda ta ce 1444 shi ya kawo wannan tsarin. Sannan kuma shine wanda ya fara fada masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi wa sallam. Garuruwan da manzon Allah ya mutu ya bar su ba a ci su da yaki ba, shi ya zo ya ci su da yaki ya sanya su musulunci ta karfin tsiya suka musulunta. Sannan suka bi Allah subhanahu wa ta'ala, da haka yayi ababe da yawa a tarihi wanda da za a ce ai saji ana karanta tarihinsa ba zai wadatar ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda. Yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, na ji lokaci yayi, lokaci yayi ko an tsaya Umar kin matsaya a haka ko kuma makaranta hadisin sai mu sallatu na hadis shi kade za mu tsaya akai na jin malai yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, yace naji manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yana cewa sami'tu rasulullah, kaga sami'tu fi'il wa fa'il ne, sai rasul ya zama to maf'ulun bihi. Kaka ce sami'tu rasulu kai kuskure a gun larabci, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yana cewa. Kuma wani abun mamaki wannan hadisin duk cikin sahabbai gaba daya ba wanda ya rawaito shi sai Umar dan Khattab, shine hadisin da Umar shi kada ya kawo sa, yake cewa innamal a'malu bin niyyat, innama sanade dukkanin ayyuka ba sa yiwa sai da niyya, innamal a'malu bin niyyat, kowane aiki baya yi sai da niyya. Niyya tace ukun bai tace uwar kowane aiki, shi yasa da mutun zai wani abu ba da niyya ba, misali ba za a bashi lada ba, idan ala sabilin misal sai ka shigo cikin masallaci wurin da yabo da wani kana jiran wani, sai ka shigo masallaci ka zauna kawai kana jiran sa, da shigowar ka da kai kawai niyyar ka za ka zo ka zauna ne ka jira sa, kaga ba za a baka ladar ka shigo masallaci ko. Amma da a ce misalin da kuka yi alkawari da wani mu hadu a masallaci, sai ka yi arwala ka shigo kaza ka kai nafila guda biyu ka zauna, to zaman da za ka yi Allah zai sanya mala'iku na musamman su dinga maka addu'a, kuma ana ruta maka lada, kuma ibada kake yi, da niyyar ka shigo za ka yi mi, za ka yi ibada. Ina ba ta mun fahimta, innamal a'malu bin niyyat, kowane aiki ba wani aiki wanda zai yiwu a rayuwa sai an sanya niyya. In baka kudurta ba, niyya ma'anar niyya al-qasad shine kudurtawa, dole sai mutun ya kudurta. Kuma kai in za ka yi, kamar za mu ga cikin fawaidikin hadis a idan Allah subhanahu wa ta'ala, duk abin da za ka yi ka kudurta yi dan Allah subhanahu wa ta'ala, don shi Allah shine wanda ake yi dan shi. To wannan hadis yana karantar da mu yi dan Allah subhanahu wa ta'ala, innamal a'malu yata bin niyyat wa innama likulli mar'in ma nawa, kuma kowane mutum yana da abin da yayi niyya, abin da kai niyya na gare ka, abin da kai niyya ne zaka samu. Ina ba ta mun fahimta, wa innama likulli mar'in ma nawa, kowane mutum abin da yayi niyya zai samu. In kai niyyar ibada, ibada ce, in kai niyyar karatun alqur'ani, karatun alqur'ani ladan za a baka. Sai malai ke cewa a gurguje, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, duk wanda hijiras ta kasance dan Allah ne, yayi ne dan Allah, dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuli da kuma manzansa, ai to fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, ladar aikin tana wajen Allah subhanahu wa ta'ala, sai aka hada manzo anan wa rasuli da kuma manzan Allah. Ma'ana idan za ka yi abu, to ana buƙatar kai wannan abun ne dan wa, dan Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abun da zani, duk abun da za ka yi, wa ake so mu yi dan shi, shine mu yi dan Allah subhanahu wa ta'ala. Idan kai ba dan Allah ba, to kai aikin banza. Daga kowanne mai yame da al'amarinsa na aikata ayyuka na alkhairi da wa dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ita niyyar ne tace mun ga ce asalin kowanne al'amari. Malai ce faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Me ya ma'anar hijira? Ma'anar hijira shine al-intiqal min baladil kufri ila baladil islam. Kamar garin kafirci zuwa garin musulunci, hijira kenan. Bari unguwa ta kafirci zuwa ga unguwa da ake bauta wa Allah, shine ma'anar hijira. To malumai suka tattauna akan wannan mas'alar, duk da babu lokacin da zamu dinga kawo masail, mu yi hakuri a gaba zamu kawo su, amma a kaidar karatun zamu dinga tattauna mas'alolin da malumai suka tattauna akai, da kuma kiddo fawaid ki cikin hadisai, da kuma samu wasu fawaid na lugha a cikin karatun mu na hadisi, saboda mu samu janibi guda uku. Jarabin farko mu san ilmi, mu san sahabban annabi, cikin wannan karatun. Abu na biyu, musan wasu kalimati na lugha. Abu na uku sannan kuma miye muke iya dokawa kamar fa'ida na karatu. To mu ira hadisin wani satin sai mu zo mu hiddo fa'id da sauran abin da ke ciki. Malace fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Hijrarsa tana gun Allah subhanahu wataala da kuma manzansa. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya. Duk wanda hijrar ta kasance yayi ne dan duniya, dan neman samun duniya. Aw imra'atin, ko kuma dan wata mata. Yankihu hada zai aure ta, to fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Da misalin za a ce za a je wajen wa'azi, ala sabilin misal, sai ka kudurta wa'aniya za ka je wajen wa'azi ne ke dan ka gano danginka, to lalar danginka ne za a baka, ba lalar tahiya wajen wa'azi ba. Ina ba zaman fahimta? Ko kuma a'a, akwai sarakunan ka a can za ka kai gaisuwa, to ka ta ganin sarakunan ka ne baka da ladar wa'azi. Amma mutum zai hada niyya guda biyu a cikin aiki, na fata mun fahimta. Ana hada niyya biyu a cikin aiki. Yanzu misali, sai mutum ya kazo makaranta da niyyar karatun Alkur'ani da kuma kai ziyara, ka samu lada nawa? Lada biyu, ga ladan ziyara, ga ladan mi? Karatun Alkur'ani. Amma idan ka zo kawai da niyyar ziyara, ladan ziyara ce za a baka. In ka zo kawai don karatun Kur'ani, da karatun za a baka. Amma idan ka kada, to za ka je da bi sai ka samu lada guda biyu. Kai addinin Allah akwai tsari gare shi, ko Allah ya dace da mu. Malace rawahu imam al-muhaddithain, shugaban masu kawo hadisi suka rawaito wannan hadisi, su ne al-imam al-bukhari da al-imam muslim, wanda littafin su sahih bukhari da sahih muslim su ne mafi ingancin littafi bayan al-qur'ani mai girma. Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a karatun da muka yi, kurakurai kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna. A gobe in Allah ya kaddara, zamu faro kuma karatun watan littafin matn al-akhdari na Abdurrahman al-akhdari a cikin fiqhu, dan Allah subhanahu wataala ya yarda, shi ma karatun tsakanin magriba da isha. Ana magriba zamu fara, kuma ana ida isha an tashi karatun, kuma sai wani mako da yarda Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci, Allah subhanahu wataala ya saka kamu dukkanin yan uwa suke kokari gun wannan, a ga an yi wannan karatun da sakamako mafi kyawo, musamman ma muna fata Allah ya sanya aljanna ce makomu da mu da su baki daya. Allah subhanahu wataala muke roko, kaki shigo yan wasun taimin message akan cewa akwai an ga da suke da buƙatar a sanya su addu'a, to muna musu addu'a. Barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khairin. Abu na zamu ce dai a ci gaba da haƙuri, ita zama da mace, to kamar malai suka ce, kamar ka sayo sabon ƙarya ce. Sabuwar ƙarya kuma idan ka sayo ka sa ruwa muke gare ta, daga ji ɗaci. Suka ce idan ka ro ka kare wannan ƙarya da ka je ka sayo wata, ita ma za ka ji wannan ɗacin. Ashe dai zamantakewar aure menene shi? Shi ne haƙuri, kuma a sanya jin tsoron Allah a ciki. Allah ya sanya albarka a aure ta yi mu baki ɗaya, wanda ba su yi, kuma muna roƙon Allah ya ba su mata na gari in mazaje ne, idan kuma mata ne Allah ya ba su mazaje na gari. Bi rahmatihi allati wasi'at kulla shay'in, subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.